بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين.
To shikenan malam yana bayani dangane da addu'o'in da mutum zai yi bayan ya gama at-tahiyya, bayan ya yi tahiyya ya yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to zai ci gaba da faɗar wannan salati din, ce Allahumma ya Ubangiji salli ala mala'ikatika, ka yi salati ga mala’ikanka, mala’ikanka ga baki ɗayansu wanda muka san sunansu da waɗanda ba mu san sunansu ba, saboda adadi na mala’ikai ba wanda ya san adadinsu, sai dai kowanne daga cikinsu mu yi imani da shi jumlatan a dunƙule. Akwai kuma waɗanda suke mala’ikai ne na Allah ta’ala wanda mun san aikin da suke yi, irin su mala’ika Jibrilu alaihi salatu wassalam, ɓangaren abin da ya shafi shi jakada ne na Allah a cikin mala’ikai, shi ne wasiƙa tsakankanin Ubangiji subhanahu wa ta’ala da annabawan shi. Allah ta'ala yana turo shi zuwa ga annabawan shi, shine mai zawwa da wahayi. Duk wani wahayi wanda za a yi wa annabi, matuƙar ba kai tsaye bane daga Allah, to mala'ika Jibrilu shine wasiƙa. An gane ko? Irin su mala'ika Mika'ilu. Mala'ika Mika'ilu shi kuma shine wanda yake kula da abin da ya shafi tsatse da albarka ta ƙasa gabaki ɗaya. An gane ku? Wal muqarrabin, ya Ubangiji ka yi salati ga waɗanda suke ababen kusantawa daga wajen bayinka. Daga cikin bayin nashi mala'ikai, akwai waɗanda suke na kusa-kusa da shi, irin su mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam. Aga mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam, wato a cikin mala'ikai ba wani mala’ikan da ya fi shi girman daraja a wajen Allah, amma daga cikin mala’ikai akwai wanda mala’ika Jibrilu a game da shi yanda yake da girma, to mala’ika Jibrilu ɗan tsako ne a gurin shi. An gane ko? Saboda mala’ikai na Allah ta’ala wato suna da girma, sannan kuma suna da yawa. Ma’aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, dan Allah ya ce aqati sama'u wa huqqa laha an ta'ida ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Dan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya nuna mana cewa mu fa jama'ar ƙasa ba mu kai komai ba idan aka hada mu da jama'ar mala'ike. Sama tana nan tun daga ta ɗaya har ta bakwai ta ɗau ƙara ƙiƙiƙiƙi, kuma ya dace da ta yi haka nan ɗin. Wato abba shi ne irin gini rufi na kuri, idan ka je na ƙakcin nan da damuna, yanda ba wai mutum ba ko kaya wanda yake mai kima mai daraja a cikin ɗakin hundo shi ake ko a bar shi shi kaɗai. Manzo Allah ya ce to sama ita ma ta ɗauki wannan ƙara, ya ce kuma ya dace da ta yi ƙaran nan, ya ce saboda ba gurin da za ka ajiye yatsotsi guda huɗu, face dai a gurin akwai mala’ika, amma mala’ikan da ya ɗora goshin shi ya yi sujada, ko mala’ikan da ya yi ruku’u, ko mala’ikan da yake tsaye ƙiƙam har ya zuwa ranar tashin kiyama. Kuma ga albaitul ma'mur, wanda a kowace rana mala’ika 70,000 ne suke shiga su yi ibada a cikin shi, idan suka fita suka huce yau ba wata rana da za su ƙara dawowa cikin wannan masallaci ɗin na albaitul ma'mur ila ƙiyamin sa'a. A kullum mala’ika 70,000 suke shiga cikin masallacin nan suke bautar Allah, a kullum kuma na gobe da ba, na yau wanda suka shiga suka yi ibada ba su bane na gobe ba su bane na jiya a kullum haka ne dan haka umma ya alamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin randanoni na ubangijinka sune mala'ikai kenan sai shi ubangiji subhanahu wata'ala din an gane ku to al-muqarrabuna daga cikin su irin su mala'ika jibril irin su mala'ika israfil mala'ika israfil wato shi ma babban mala'ika ne yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala mai girma shine wanda yake kula da abin da ya shafi harkar bushe-bushen nan an gane ko busa kaho na farko da busa kaho na biyu duka a hannun shi yake yana nan ya dora kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce yana nan ya dora tsinin kahon a bakin shi kawai jire yake a ce mishi fif izini yake nema ana cewa bismillah kawai zai ce fif ya bushe kowa ma ya sai inda zai an gane ko saboda su mala'ikai la ya sunan laha ba amarahum wa yafaluna ma yu'marun irin abin da ya shafi malakul maut mala'ikan da yake kula da amsar rawuka gabaki ɗaya na bayi to wannan shi ma mala'ika ne wanda yake makusanci makusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ala anbiya'ik ya ubangiji kai salati ga annabawanka annabawa su ma suna da yawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin manzannai akwai waɗanda muka karanta labarin su a gare ka akwai wanda mun gaya maka su ka san su ka ji lokacin su daga cikin su akwai wanda muka yi shiru bamu gaya maka su ba an gane ku wal mursalin kuma ya ubangiji kai salati ga manzannai daga cikin annabawan naka wato akwai bambanci tsakankanin annabiyyu da ar-rasul akwai bambanci mai girma tsakankanin su kada ka dauki abin tsakankanin annabi da ar-rasul ka bashi ma'ana guda daya wato kullu rasulin nabiyyun walaysa kullu nabiyyin rasulan dukkan wani jakada na Allah dukkan wani wanda aka ce maka rasul ne to shi annabi ne amma ba dukkan annabi bane ake ce da shi manzo ba kowane annabi bane zaka ce shi manzo ne saboda manzo mataki ne wanda yake mai girma daga cikin annabawa kuma a cikin ar-rusul din ma kuma ba mataki ɗaya zaka ba su ba Allah ta'ala ya ce tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din to wancanan ka manzannai mun fifita sashen su akan sashe da darajoji walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna dauda zabura to dan haka wato a cikin manzannai akwai waɗanda ake ce da su ulul azmi ulul azmi min ar-rusul su guda nawa ne na'am ulul azmi min ar-rusul su guda biyar ne da wane da wane da wane na'am na'am
annabawan aminkum minhum ibrahim wa musa wa isa bin maryam
masha Allah malam musa ya kawo aya kenan dai malam musa kai ma dai ka shigo ciki aminka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wadannan sune ulul azmi min ar-rusul bai ci wannan ayar akwai wata aya da ta yi magana akan su na'am aina al-huffaz ana musa a al-qur'ani akwai ayar da ta sake camne su ko ku ita kadai ce ayar da ta dauki ulul azmi na'am to a gobe insha Allah sai ku dawo mana da amsan nan. Wa ala ahli da'atika ajma'in, ya Ubangiji kai salati ga ma'abuta yi maka biyayya ga baki ɗayansu, to dukkan waɗanda suke yi maka biyayya Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu salati. Salatin Allah da akan bawansa to shine sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. An gane ku? Kamar yadda al-Imam Abu al-Aliya al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah to ya kawo atsarin shi cikin kitabu tafsir dinsa karkashin fadar Allah ta'ala da yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Na'am. Na'am.
اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمت.
اللهم اغفر لي يا أبنجي كغافرتام يا الله كستر تشيذن بينا دقهلو توليف فكن دنكي أي كتاوة الله كرفا من أسيري كدا تالكي أبو كنان حالتا سقوان الليف فكن دنكي أي كتاوة ka rufa min asiri. Sannan kuma ya Ubangiji kadda ka damke ni da wannan laifuffukan da nake aikatawa. Wali walidayya, ya Ubangiji ka gafarta wa iyayena. Allah ka ji kan mahaifana, Allah ka gafarta musu, ka shafe musu kurakuransu. Wali a'immatina, ya Ubangiji ka yi gafara ga shugabanninmu, dukkan waɗanda suke jagorori ne a cikinmu, Allah ka gafarta musu kusakuransu. Saboda duk yanda mutum ya kai wajen ƙoƙari, in malami ne yana daga cikin shugabanni, duk yanda ya kai wajen ƙoƙari wajen taka tsantsan da kiyayewa gaskiya, to wani lokacin sai ya faɗa cikin kwari na ɓata, wani lokacin sai ya aikata laifi saboda shi ba masumi bane. To Allah ka gafartawa shuwagabanninmu bangaren malamai, haka nan shuwagabanni bangaren abin da ya shafi jagorantar gari da jagorantar unguwa da jagorantar jaha da jagorantar ƙasa. Waɗannan dukkaninsu lokacin da ka ce wali a immatina ka sa su cikin addu'a. An gane ko? A kullum da aka umarce mu da mu dinga yin addu'a ta alkhairi ga shugabanninmu, to idan muka yi wannan addu'a ɗin bayan mun gama tahiyya, kaga yana daga cikin gurare wanda suke da tsada mutum ya yi addu'a a wannan lokaci bayan ya gama tahiyya kafin ya sallame a sallah ta farilla. Wannan guri ne mai tsada wanda idan bawa ya nanace da gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatun shi a wannan yanayi, to Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa mishi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce. To mu dinga yi wa shugabanninmu addu'a ta alkhairi, Allah ta'ala ya ji kansu waɗanda suka rasu daga cikinsu, waɗanda suke dare Allah ya gafarta musu kusakuran da suke yi, saboda ɗan adam tare yake bai cika goma ba. Sannan kuma waɗanda ba su da niyyar alheri a cikin zukatansu, Allah ta'ala ya kimsa musu niyyar alherin ga zukatansu su yi wa talakawa, Allah ya sa musu tausayin talakawa. Amma kar ya zamanto kullum abinda za mu dinga yi shi ne mu zage su, mu ci mutuncinsu ɓangaren malaman ne, ɓangaren shugabannin ne wanda muka sani. To wannan duka idan muka yi haka za mu lalata gaba ne kuma mu lalata baya. An gane ku? Kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa, wato lalatattun shugabanni su ne wanda tsakankanin ku da su babu fahimtar juna, kuna musu mugunyar addu'a su kuma suna ƙara gallaza muku, kuna musu mugunyar addu'a Allah ya la'ance su, Allah ya yi kaza, Allah ya musu kaza, shikenan su kuma su ƙara farashin abinci wanda za ka ci ba wai sai an ce ba irin su kwambitar wanda sai gidan wane da wane, a ce hatsi ya ƙara tsada, sun siya shiga baki ɗaya sun aje. a ce dawa ta ƙara tsada sun siye ta gabaki ɗaya sun aje kaɗan-kaɗan suke sakota. Shinkafa ta ƙara tsada, wannan kaga ya zamanto dole ne, larura ce dole sai an ci. Ba za ka ce ba kai irin mala’ikai ne, ba za ka ci abinci ba, abinci za ka ci dole. To kuma in ka je siye dole a siya maka yanda yake farashi, ba za ka ce ba ai mu iyayenmu ca muka ta suka yi kale wuce jaka goma in buhun shinkafa ne za a ba mu ɗan kilo 50, in hatsi ne in dai wuce jaka goma 11 buhu suka ce mu bari su ce to kuma gida da kuɗinka, rage kuɗinka. To amma in ya zamanto a kowane lokaci muna musu addu'a ta alkhairi, zai zamanto wani abun da ba su yi niyyar yi ma na alkhairi, to Allah ta'ala ya sa musu a cikin ransu sun yi wannan abun. Abun da waɗannan maƙiya suke so su gani suna aikatawa na alkhairi, to sai sun gani a lokacin da ya zamanto mun ba da haɗin kai ana addu'a ɗin nan. Irin waɗannan 'yan Faransa da makamantansu wanda ba sa son ci gaban ƙasar tamu, to ya zamanto ana addu'a sabahan wa masa'an ɓangaren abin da ya shafi fi akhir salati aw fi jawfil layli, akan Allah ta'ala ya ƙara taimaka wa waɗannan shugabannin namu. To Allah subhanahu wa ta'ala zai ji ƙanmu, ya ji tausayinmu, ya karkato da akalansu zuwa ga tausayin talakawa ɗin. An gane ku? Waliman sabaqana bil iman, ya Ubangiji kuma ka yi gafara ga dukkan waɗanda suka riga mu ba da gaskiya. Dukkan waɗanda suka rigaye mu yin imani tun daga sahabbai, Allah ka gafarta musu. Allah ka gafarta wa tabi'ai, mutanen kirki. Allah ka gafarta wa atba'u tabi'i. Allah ka gafarta wa waɗanda suka biyo bayan tabi'ai da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. To kaga yanda ya kamata mu'amalanci wato jama'ar sahabbai na annabi da kuma jama'ar ɗalibai na sahabbai da kuma jama'ar ɗalibai na tabi'ai. Haka ya kamata mu mu'amalance su da mu'amala wanda take kyakkyawa. Ba mu yi zamani da su ba, to amma a kullum su dinga wato ganin sakamakonmu, su dinga ganin sakonmu. Muna ta addu'a ta alkhairi a gare su saboda ƙoƙari da jajircewa da suka yi lailan naharan wato akan kawo mana da wannan addini ɗin. Amma in ya zamanto a kullum cin mutuncin waɗannan magabatan ne za mu saka a gaba, to wallahi ba za mu kai ko'ina ba. Duk wanda ya ce zai ci mutuncin sahabi ɗaya, ba wai sahabbai ba ma na annabi duka, sahabi ɗaya wanda ya tabbata sahabi ne na annabi, mutum ya ce zai ci mutuncinsa, ba zai kai ko'ina ba. Mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya wanke shi, ya ce mishi tatas yake, manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya wanke shi ya ce tatas yake, yanzu kai ko ni ko shi wani ya zo ya ce ai dauɗa gare shi, kaga abin mai muni ne. To dan haka mu shiga taitayinmu. Allah ka gafarta wa waɗanda suka riga mu ba da gaskiya, maghfiratan azman, gafara yanke. Wato maghfiratan azman wato wanda kowa daga cikin waɗannan mutanen din kirkin mutum da nagartar shi ba wanda ya wadatu daga gafarar Allah ta'ala, ba wanda ya wadatu daga gafara ta Allah. Kowa yana buƙatar a ce Allah ta'ala ya gafarta mishi laifuffukansa. Ga ma'aikina alaihi salatu wassalam wanda shi kar hushira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, amma Allah ta'ala ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaik wa yahdika siratan mustaqima fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Na'am.
Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka.
Na'am.
Wa a'udhu bika min kulli sharrin nista'adaka
نستعاذك
من كل شر نستعاذك منه محمد نبيك
اللهم يا أبنجي إني أسألك حقيقة ني إنا روكالك إنا روكانك من كل خير دك دكا على خير دا نبيك النبنك محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألك منه يروئك ونا الخير يا أبنجي دكا على خير دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يروئك كباشي تو الله لما نروئك كبان ونا الخير سبو دا دهنك لي دهن جنيسا دسنن على خير ba wanda yake kamar ma'aiki alaihi salatu wassalam to duk abin da annabi ya roka na alkhairi Allah ne ma na roke ka shi ba tare da na fade shi ba to amma a cikin abubuwan da annabi ya roka na alkhairi akwai abubuwan da nashi ne na shi kadai akwai abubuwan da in banda shi kadai ba wani annabi ba wani manzo ma da za a baiwa barantana wani faral hula an gane ku ina abin da ya shafi ash-shafa'atul uzma ceto na kolin koli an gane ku wannan ba wani wanda yake da shi in banda ma'aiki alaihi salatu wassalam to daga cikin addu'ar taka da kace duk alkhairin da annabi ya tambaya wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane ka cire wannan daga ciki saboda ka san dama wannan ba matsayinka bane wannan ayin abin da ya shafi alwasila an gane ku wata daraja ce wata matsayi ne a ci wani matsayi ne a cikin aljanna aljannatul firdaus na mutum guda ɗaya tallaga cikin bayin Allah to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a roƙa mai shi ya ce thumma saluli alwasila fa innaha manzilatun la tanbaghi li abdin illa la tanbaghi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa an gane ku to irin dukkan abin da ya shafi min khasaisihi alaihi salatu wassalam to wannan addu'ar taka ba ta shiga wannan abu an gane ku dukkan khususiyya ta annabi duk abin da annabi ya roka na alkhairi wanda na shi kadai ne to kai da kake roko ba sai ka ce banda kaza ba dama an san banda shi din an gane ku wa a'udhu bika min kulli sharri nista'azaka minhu muhammadun nabiyyuk kuma ya ubangiji ina neman tsari da kai daga dukkan sharrin da muhammadun nabiyyuka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabinka ista'azaka minhu ya nemi tsarinka ya nemi ka kare shi daga wannan sharrin dukkan sharrin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi ka kare shi daga wannan sharri din a yanda yake da matsayi a wajenka da yanda yake da karfin imani da yanda yake ibadarka yace ka kare shi daga sharri to ni ma Allah ina roƙonka ka kare ni daga wannan sharri din ma alimtu minhu wa ma lam a'lam sharrin da na sani da wanda ma bin sani ba Allah ka kare ni daga gare shi Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna kaga ana ho muna tawasa wallahi muna ta sakaki bangaren abin da ya shafi wannan addu'o'i bayan an kare tahiyya bayan salata annabi wani za ka ga daga ya kare tahiyya tun da ya hali yayi alamar shi fa ya wannan wa an gane ko shi da ya ya kare abin shi jire yake kauli mai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya sallami shi ko bai san ba akwai addu'o'i gwalagwalai wanda ya kamata a ce an kula da su tun yayi tayin su saboda kana karewa baka sani ba za ka sake wata sallar ko ba za ka sake ba idan ka sake wata sallar kana daga cikin wanda za a mishi sallar ku a wannan lokacin ko baka daga ciki to dama idan ta samu kada mutun yayi wasa da damar shi sallah din nan da muke gani a kowane lokaci a kowace rana raka'a 10 19 17 a kowace rana sallar da take farilla akan raka'a 17 ko to mu kokari mu kiyaye su raka'a 17 ce ko ga 10 ga 7 wannan in banda ranar juma'a kenan to mu kokari mu kiyaye su wanda ya mutu a yanzu wanda muna tare da shi za ka ga cewa yana zuwa kabari babban abin da zai yi guri shine a bashi damar a ce an kara mai lokaci kafin ya rasu koda na minti 5 ne yayi sallah ta nafila raka'a 2 dan ya ga karin darajar shi to amma mu kuma gashi nan damar ta samu sai muke wasa da ita an gane ko ya ubangiji ka gafarta mana ma qaddamna dukkan abin da muka gabatar da shi na laifi laifuffukan da muka aikata a rayuwarmu Allah ka gafarta mana su ba na jiya ba ba na shekaran jiya ba na duka rayuwarmu Allah ka gafarta mana su wama akharna ya ubangiji ka gafarta mana wato abubuwan da muka jinkirta aikata su na alkhairi ba mu aikata su akan lokaci ba saboda sakaki irin namu sai bayan lokaci ya fita muka aikata su ko kuma ma akharna ya ubangiji ka gafarta mana laifuffukan da mu yi su ba ma sai a gaba za mu yi su to idan muka yi Allah ka gafarta mana su wama asrarna ya ubangiji ka gafarta mana laifuffukan da muka aikata su a boye ba mu aikata su a cikin jama'a ba saboda tsoron idanuwan mutane yasa muka boye musu muka je muka aikata waɗannan laifuffuka to amma ba mu sani ba ashe akwai wato akwai jimal wanda suke hango mu daga bangaren ka to Allah ka gafarta mana wama anta wama a'lanna da kuma abinda muka bayyana shi abinda muka bayyana na laifi ga mutane abinda muka aikata a fili karara jama'a suna ganin mu kuma na laifi ne to Allah ka gafarta mana shi wama anta a'lamu bihi minna ya ubangiji ka gafarta mana dukkan abinda kai ne ma kafi mu sani game da wannan laifi din da muka afku akan shi Allah ka gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا حسنة يا أبنجي كبام تشاوى في الدنيا أنا الدنيا تشاوى أنا الدنيا شيني الله يبيو متين إلميمي أنفاني إلميمي أنفاني كي أيكي دا إلمن Allah ta'ala ya wadata ka da lafiya ya rufa maka asiri ba wanda yake jin kanku da wani da zamanto kuma Allah ya arzuta ka da mace ta gari wannan duka ana ce da shi alhasanatu fi dunya an gane ko kyakkyawa a nan duniya ga ilimi mai amfani ilimi na addini na musulunci ga abin da ya shafi kwanciyar hankali ga lafiya ta gangan jiki ga abin da ya shafi kuma Allah ya arzuta ka da mace ta gari mace ta gari wannan an gane ko ba kan wallahi sabo ce samun ta sai mutun ya dage an gane ko a yanda zamanin nan yake samun mace ta gari to duk wanda Allah ya arzuta shi da mace ta gari wanda ma'aike alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a cikin hadisi ingantacce almar'atu saliha ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu saliha wato duniya dan kayan jin dadi ne to mafifice daga cikin kayayyaki na jin dadi na duniya ita ce mace wanda take tagari mace tagari ita ce wadda Allah ce idza amartaha ata'atka idan ka umarce ta wajen yin aiki na alkhairi za ta yi maka biyayya ka umarce ta tashi kije ke sallah za ta tashi ta tafi ka umarce ta ayi kaza daga cikin abubuwan da mun saba wa doka ta Allah ta'ala za ta yi biyayya an gane ku wa idza nazarta ilaiha sarratka a duk lokacin da ka kallace ta za ta faranta maka rai. In wani ya bata maka rai a titi kana shigowa gida, shigowarka ke da wahala, wannan bacin ran zai tafi. An gane ko? Kana shigowa gida ta san kalmomin da za ta yi amfani da su ta sa ka mamanta waɗanda suka bata maka ran a titi. Ka ce he, yanzu na ji daɗi. Ina dalili wannan jarabar ta ta kullum sai na zauna a titi. Ka shigo kallon ta kaɗai da kai, ta faranta maka rai saboda ta san kalmomin da za ta tarye ka da su gabaki ɗayan ta kimar da ka shiga a titi. Kama manta da ita, wani ya kantsame ka da mari da kana so sa da ka shigo da ganta kawai sai kama manta da marin da aka maka. Sannan kuma wa idza khifta hafizatka fi nafsiha wa malik. An gane ku? Idan baka nan, ka fita ne daga gida, ka tafi biro, ka tafi ofis, ka tafi kasuwancinka, ka tafi neman ilimi ne, ka tafi gona ce, ka tafi garake ne, baka nan dai baka gida, ka yi bulaguro ne, to za ta kiyaye darajarka, za ta kiyaye kimarka game da abin da ya shafi kanta. Ba yanda za a yi wato ta bar wani, ta baiwa wani damar wato ya shigo gidanka ya maka abin da ranka bai so, wanda inda kana nan ba za ka bar shi ya shigo ba. Duk wanda ta san inda kana nan ba ka barin su shigo gidanka, ba za ta bar shi ya shigo ba. Sannan kuma ba za ta bayar da kanta ga wani lalatacce ba ya yi amfani da ita, saboda kiyayewa mutuncinka da darajarka da kimarka. Sannan kuma dukiyarka ba za ta shekar da ita ba cikin abin da ya shafi wato iska. Wato za ta kiyaye maka dukiyarka, abin da ka bari na abinci, na abin sha, kuɗi ne gari saboda tafiya da za ka yi ka bar mata. To wannan duka kowanne daga cikinsu za ta yi kaffa kaffa da su, ta kiyaye kamar kai ne zaka wato zaka jagoranci gidan. To wannan ita ce mace ta gari. To duk wanda Allah ta'ala ya bashi irin wannan matar, manzo Allah ya ce to Allah ta'ala ya bashi rabin addini. An gane ku? Duk wanda ya aure ya samu mace ta gari, to faqad a'anahu Allahu ala shatri dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi. Haka manzo Allah ya faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mishi akan wato rabin addinin shi, yanzu kuma ya kiyaye dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala a rabin da ya saura. An gane ku? To wannan yana daga cikin wato alhasana fi dunya, kyakkyawa a nan duniya kenan. Amma in ya zamanto malam mutum bai haɗu ba da mace ta gari, to wai ina ga in me yake samu za a ga ba zai ji daɗin rayuwar shi yadda yake so ba. In me yake ga mace ta gari a gida amma kuma babu ilimi mai amfani, babu ilimin addini, bai san yadda zai juyar da rayuwar tashi ba. Ga kuɗin ga macen ta gari, amma saboda kidahumi ne, jahili ne, bai fahimci addini ba, za a ga cewa inda yake kashewa kuɗin shi daban inda Allah ya ce a kashe daban. An gane ku? To waɗannan duka dole sai mun yi addu'ar wannan. Haga ma muna garaji, mu haddace ta wanda ba za ta ɗauki kwana biyar ba muna yin ta, cikin sati guda mun haddace ta. A cikin sallah din na kowace rana za ka yi zaman tahiya sama da biyar, amma kuma a ce kana sakaci da su. Wa qina wa fil akhirati hasana. Ya Ubangiji, ka ba mu kyakkyawa a lahira. Kyakkyawa a lahira shine farko Allah ta'ala ya tserar da mu daga abin da ya shafi jahannam da rikicinta. Duk abin da ya shafi tambaya ta kabari na farko, wannan fitina ce. To kyakkyawa a cikin kabari shine kaga haske a cikin kabarinka, kaga haske, kaga an yalwata maka kabarinka. Sannan kuma a shigar da mu aljanna, mu samu damar ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce kyakkyawa a lahira. Saboda idan aka shigar da mutum aljanna, a hana shi ma waɗansu abubuwa, a sa mishi takunkumi wanda shi ma akwai takurawa ciki, wanda ya shiga aljanna bai ga Ubangiji ba, kama a ce mutum ne ya tafi ya tafi Kano ya dawo bai ga mota ba. Abin ya yiwu ka je ka da sassafe hal magariba kana can amma ka ce ka je ka dawo amma kai ko dan a daidaita sahu ba gani ba ba mota ba, ka ce kuma wuni kai kana yawo a cikin garin ka bi kabin da zaka hau karasa, to ina ga sai ce ba Kano ka tafi ba, ka ce ka tafi aljanna ka shiga aljanna amma baka ga ubangiji ba, to lalle abun mai karfi ne saboda akwai ziyada akan alhusna din da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, to aziyadatun nan ita ce annabaru ila wajhi llahi alkarim, kamar yanda hadithun Muslim ya nuna hadithun Suhaib Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bayan yan aljanna sun shiga aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi zai tambaye su a ce yanzu kuma me ya saura, su ce ya Ubangiji ai ba abin da ya saura, yace to ba zan ba ku wani abu ba, suka ce ai babu wani abin da ka rage mana ya Ubangiji, duk wani abu na alkhairi da na jin dadi ka ba mu shi. To Allah ta'ala a lokacin zai bayyana musu kanshi. An gane ko fama u'udu shay'an ahabba ilayhim minan nazari ila wajhi rabbihim tabaraka wa ta'ala aw kama qala alayhi salatu wassalam, wato ba wani abin da aka ba su wanda shine mafi soyuwa a wajen su sama da samun ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Na'am.
Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min adhabin nar wa su'il masir
wa qina adhaban nar, ya Ubangiji ka kare mu daga azabar wuta, ka sanya katanga ta ƙarhi tsakankaninmu da azabar wuta. Amma waɗansu daga cikin malamai fa suka ce yana daga cikin laḍa'if at-tafsiriyya, wa qina azaban nar suka ce azaban nar anan ita ce al-mar'atu su. An gane ko mace wanda take mummuna ita ce azabun nar, saboda azaba ta wuta ce ta duniya. Allah ya jarrabu mutum da mummunar mace. Na gani ba ya ka ba abincin, ya je ya siyo nama a gurin isiya kawa mai ajiya, ya siyo datse ya kawo ya aji, ko ya je ya siyo karfata daga can za a daddatsa hu a jara hu ya kawo ya ce to a jara kan ya zo shi ya yi baki, ya zo da bakin nashi da komai rana ta ya shiga ya dako abinci, daga nama a share daya jajjawur ya ga ga attaruhun da ya kawo, ga man na a share ɗaya ga kaza ga kaza, tana zaune tana kallon TV. An gane ko zulmatun ba'dha fawqa ba'd. To Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, ya Ubangiji ina neman tsari da kai daga fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa. Fitina ta rayuwa shine dukkan abin da zai doki hankalinka daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya, dukkan abin da zai karkatar da akalarka daga yi wa Allah ta'ala biyayya, ka dinga aikata abubuwan da su dace ba, wannan ita ce fitinal mahaya, fitina ta rayuwa. Ko kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce fitinatul mahaya ita ce al-ishraku billahi, hada botar wani da Allah. An gane ko? To wannan ita ce fitina ta rayuwa. Wal mamat ita kuma fitina ta mutuwa. Wal iyadu billahi shine mutum lokacin da ya zo shi rasuwa a ga cewa halin shi ya canza. Tabdilul hal min halatin hasan ila halati su'in, daga hali wanda yake kyakkyawa zuwa ga hali wanda yake mummuna. Wannan shine wato fitnatul mahya wal mamat. Ya tabbata a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, wato mutane mataki mataki ne, minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan wa minhum man yuladu kafiran wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. An gane ku, hadithi yana cikin Muslim, hadithi ne wanda yake bayani akan maratibun nas. Daga cikin su akwai wanda za a haife shi cikin mu'minai, kuma ya rayu cikin mu'minai, kuma ya mutu mu'mini. Daga cikin su akwai wanda za a haife shi cikin kafirai, ya rayu cikin kafirai, ya tashi cikin su, kuma ya mutu yana kafiri. Amma daga cikin su akwai wanda Allah Ta'ala zai sa wato da ne na musulmai, zai za a haife shi a gari na musulmai, ya tashi tsawon rayuwar shi gabaki daya yi ta ne a ƙasa ta musulmai, daga ƙarshe kuma ya je shi wata ƙasa wanda take ta Arnawa ya mutu a can, ko kuma daga ƙarshe a canza mai akala yana garin da aka haife shi, garinsu gari na musulunci, waɗansu ƴan wato al-ghazul fikri su tafi da hankalin shi, gashi yana zaune da ku, amma kuma tunanin shi ba irin naku bane, tunanin shi na 'yan can ne. An gane ku? To Allah Ta'ala ya kare mu daga wannan fitnatul mahya wal mamat, fitna ta rayuwa da kuma fitna ta mutuwa. Wa min fitnatil qabr, ya Ubangiji muna neman tsarinka ka kare mu daga fitna ta kabari. Fitna ta kabari wannan tambayar da mala'ikai za su yi ita ce fitna ta kabari. An gane ku? Ba wai zaka doki ma'ana bane, wai za ma tal abdu, yayin da bawa ya mutu yawmul kiyamati ka haddace ta, ba wai za ma tal abdu ba, ko qur'ani zaka haddace, ka haddace shi gangariya, in baka yi aiki ba amsan nan ba za ta zo maka ba. Ka zo kana ta karanta yuthabbitu llahu alladhina amanu bil qawli tsabit fi lhayati dunya wa fi lakhira wa yudillu llahu zalimin wa yaf'alu llahu ma yasha. A duk safkar da zaka yi a kowace rana, ko dun bayan kwana uku, ko dun bayan sati guda, sai ka kuce ta ayar nan ko? To idan mutum bai yi aiki na kirki ba, idan aka mai tambayar shafawa zai yi ji babu ita. An gane ko? Saboda bai yi aiki da ita ba. Amma in ya zamanto mutum ya yi aiki da alqur'ani, abinda alqur'ani ya ce ya yi, ya yi daidai gwalgwado, abinda alqur'ani ya ce ya nesanta, ya nesance shi, to zai zamanto idan ya faɗi ya mutu, mala'ikai da za su zo cikin kabari su mai tambaya. Shi da ya ji ana yuthabbitu llahu alladhina amanu, inda za a tambaye shi aina ne yuthabbitu llahu alladhina amanu take, a Baqara take ko a Nasi, zai ce Allahu a'lamu. A wata sura take, suratu Nuhin alaihi salamu, ko a suratu Kaf, ko a suratu Ra'adi, ko a suratu Al-Anbiya'i, ko a suratu Ibrahim, yace kai sai dai in canka. To amma ana tambaye shi kawai zai bada amsa. An gane ku? A nan duniya bai haddace Al-Qur'ani ba, amma saboda aikin shi da yayi da Al-Qur'ani ya bashi damar amsa wannan wato tambayar da aka mai a cikin kabari. Saboda matsal ba a haddal Al-Qur'ani take a nan duniya ba, matsalar tana cikin yin aiki da Al-Qur'ani. An gane ko? Duk wanda ya zamanto yana sakaka da aiki da Al-Qur'ani, to shi ne zai ɗanɗana kuɗin shi. An gane ko? Ba haddal ba aiki da abin da aka haddace din. Kar ya zamanto Al-Qur'ani hujjatun alaina ne, hujja akan mu lalana. Mun haddace Al-Qur'ani raurau, in muna tilawa za a ce wani wato ma a'zaba sauti, wato ba wanda yafi kowa, ba wanda yafi shi iya dadin murya, wani ba wanda yafi shi kwarin tilawa, wani ba wanda yafi shi sanin kaza sanin kaza a cikin alqur'ani in dai loga kake so ka gane ta alqur'ani to ka je gurin wani to amma kuma za a waye gari a ganshi tilif a cikin inda ba a so din saboda bai kiyaye doka ba an gane ku hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace utabir rajuli yawmal qiyamati fayulqa fil nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru sharaha fayajtami'u ilayhi ahlu an-nar fayaquluna ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi to kaga wannan ho ba wai wanda haddace alqur'anin kade ba ya haddace alqur'anin malami ne har tafsiri yake malamin hadisi ne har hadisi yake koyarwa magani malamin fiqhu ne fiqhu yake koyarwa amma ga yanda zai za ta kasance da shi za a jefa shi cikin wuta ɗan wuta su tattare su ce to akramakallahu ba kai bane a duniya kai ya ce mu yi sallah mi kaza ya ce eh an yi haka ni ne amma kuma ai ni ba na yi su ce ba kai bane a duniya kake cewa mu ne sanci zina mu ne sanci ƙarya mu ne sanci shan giya mu ne sanci kaza mu ne sanci kaza ce ƙwarai ne sai dai kuma yi nake to kaga ya an samu matsala ta'murunan nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab wa min fitnatil masihid dajjal ya ubangiji ina neman tsari ka kare ni daga fitina ta almasihid dajjal mai shafaffen ido daya ad-dajjal wanda yake mai yawan ƙarya an gane ko dajjal kenan Allah ka kare ni daga fitinar shi dajjal ido daya gare shi an gane ku dan haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tattara jama'ar sahabbai yana musu huduba yace ala inna rabbakum laysa bi a'wara an gane ku yace ku tsaya ku ji hakika ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane saboda dujal ido ɗaya gare shi kuma idan ya zo shi duniya a ƙarshen duniya wato sai ya nuna wa mutane cewa shi shine Allah kuma a samu ya samu biya an gane ku akwai gurin da in kaje kai yanzu in wata irin da'awa kaje da ita zaka samu biya to dujal shi ma in yazo da'awar da zai cha zai shine Allah saboda biyadihi kullu shay'in in yace wani da yake matsiyaci yanzu ya daga hannu yace arziki zai cikin dan lokaci zai arziki eh malamin ruwan lafiya kenan an gane ku in yace wani da yake mai arziki yanzu harkoki suna tafiya in yace karewa zai cikin dan lokaci kadan zai kare to mu kuma dama jahilan mu ba haka bane wanda zai dani waɗansu abu khawariq lil ada shine za a nada shi a matsayin shine malamin a yanzu in kaje mata ko jahilai suna cewa ai malum ta sai suwa ne ba karatu ba su yi aiki da shi huna kaje ka biyan bukata kai tsaye an rike maka kaya yace to gobe za a sako shi gobe wannan shine in dai kana so kaje ka gurin wani danka ba shi da lafiya an je likita an ce wannan ba maganin likita bane in kaje an ce je ka gurin malam wani to zai yiwa wallahi wannan kin ba malami bane ma wani boka boka ne amma an ce mishi je ka wajen malam wani an gane ku to dujal shi ma in ya zo shi shine zai koma shine wato zai kurda duniya gabaki daya ko ina zai shige ta in banda Makka da Madina to Allah ka kare mu daga fitinar shi ومن عذاب النار وسوء المصير يا الله ka kare mu daga azabar wuta kuma ka kare mu da mummunar makoma na'am
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تغسل بها قبالة وجهك وتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده.
Sai kuma ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, amincin Allah ya tabbata a gare ka, ya kai wannan annabi mai girman daraja, wa rahmatullahi da kuma ni'imomi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala sun tabbata a gare ka, wa barakatuhu da kuma alkhairai na Ubangiji ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, amincin Allah ya tabbata a gare mu, mu jama'ar musulmai waɗanda muke sallah a masallaci ɗaya, kuma amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah na gari gabaki ɗayansu. Thumma taqulu, sannan kuma kana cewa assalamu alaikum, sai ka ce assalamu alaikum taslimatan wahidatan an yaminik, sallama guda ɗaya tal za ka yi a damarka. To fadar assalamu alaikum ita kadai ka yi itisari a kanta, akwai hadisan da suka tabbatar da hakanan din, an gane ko? Taqsidu biha qubalata wajhika, kana nufatar setun huskarka da wannan sallamar. Wata tayamanu bi ra'sika qalilan, kuma kana damantawa da kanka, kana yin bangaren dama da kanka qalilan kadan, ce assalamu alaikum, an gane ku? Haka za ya fa'alu limamu wa rajulu wahdahu, haka limami da mai sallah shi kadai haka za su aikata, an gane ku? To shi kenan, a gobe insha Allahu ta'ala za mu tashi daga tambayar da muka bada da kuma sallama insha Allahu. Alhamdulillahi al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala.